الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تثبت على الله تبارك وتعالى لدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 21 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 21 ga watan 2 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Assalamu alaikum. Me gaskiya cewa wai idan kiyama ta tsaya, wayan aljanna zai shiga aljanna, wai zai shiga wata bangaren sallah, wata bangaren
karatun Qur'ani, wata bangaren zakka, wata bangaren aikin bankiya. Kana tambaya dangane da shiga aljanna ko kuma in an shiga aljanna kowanne bangaren sa daban?
Shiga aljanna.
To wai haka ne, idan an zo shiga aljanna a ranar kiyama, waɗanda suke mawadata masu fitar da zakka daga cikin dukiyarsu kofarsu daban, masu sallah kofarsu daban, masu azumi kofarsu daban, masu hajji kofarsu daban, iya abinda muka sani akan wannan mas'ala na dangane da cewa akwai wasu bayi wanda Allah zai kebance musu wata kofa ta musamman domin shiga aljanna. Shine hadisin da yake cikin sahihai, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ambata mana adadin kofofin aljanna, daga cikin su kuma sai ya faɗa mana cewa akwai wata kofa ta musamman ga sunanta, kamar yadda yake cewa lil jannati thamaniyatu abwab fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imuna yawmal qiyamah فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ذَلِكَ الْبَابُ فَلَمْ يَدْخُلْ أَحَدٌ بَعْدَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَكِيتُوا الْجَنَّةَ تَنَا دَقُوفَا 8 daga cikin kofofin 8 manzo Allah yace akwai wata kofa ta musamman wanda ake kiranta da suna Ar-Rayyan. Manzo Allah yace ba wanda zai bi ta wannan kofa ya shiga aljanna a ranar kiyama sai masu azumi. Idan masu azumi suka wuce ta wannan kofa gaba daya, Ubangiji ta'ala sai ya sanya a kulle wannan kofa, kamar yadda yake cikin wata riwaya, Ubangiji ta'ala zai sanya a yi shela aina sahimun ina masu azumi suke, gaba daya su sai su taso. Ubangiji ta'ala sai ya ce ga kofar fita musamman, idan suka shiga aljanna ta wannan kofa manzon Allah yace sai a kulle ta, babu wani da zai biyo baya bayan wucewar masa azumi, ko da ya cancanci shiga aljanna to zai shiga ta wannan kofa ba indai bai zo da azumi ba. Don haka wannan wani karamci ne na musamman wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama bayin sa masu azumi. Nan masu azumi ko ya hada masu azumi na farilla da azumi wanda yake na nafila. To dan haka wannan shine kadai abin da muka sani na cewa ga waɗanda kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa ga kofar da za su shiga. Kenan anan kasancewar koda ka zo da dukkan wasu ayyuka na ibada, indai baka zo da azumi ba to ba maganar ka wuce ta wannan kofa. To mutum ya zo da zakka, ya zo da sallah, ya zo da haji, ya zo da azumi, ta wace kofa zai bi. Wannan kofar dai wanda Allah ya kebance ma masu azumi ita kadai ce, wannan kuma karamci ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala don ya nuna mana azumi yana da matsayi wanda yake mai girma a wajensa. Duk da cewa akwai hadisi na Umar Allah ya karra masa yadda, wanda hadisin na tabbatar mana adadin kofofin aljanna kamar yadda yake cewa man tawabba'a fa asbaga al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah futihat, ko kuma wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu futihat lahu abwabu li jannati samaniya yadkhuluha min ayyiha sha'a. Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa duk mutumin da yayi arwallahi kyautata arwallarsa. A ƙarshe yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Manzon Allah yace za a buda masa kofofin aljanna guda 8 a ranar kiyama sai ya darje ya zabi kofar da ya ga dama ya biyo ci. To amma ai in mutun yayi azumi, ya zo da azumi, to waccan kofa ita ce kofa wadda take fiyayya, domin Ubangiji ta'ala ya kebance ta ne kadai ga masu azumi. Don haka wannan shine iya abinda muka sani. Duk da cewa muna ji ana cewa akwai kofar masu zakka, akwai kofar masu sallah, akwai kofar masu haji, wannan ba mu san wani dalili akan haka. Iya abinda muka sani na dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masu azumi su kadai ne Allah ya kebance ma kofa ta musamman. In a ce masu zakka su ma an kebance musu wata kofa ta musamman, masu haji an kebance musu tasu ta musamman, masu sallah an kebance musu tasu ta musamman, to ina fifiko na masu azumi akan wadancan? Kowa ya shiga ta tashi wadda aka kebance masa, babu wata daraja wadda take duriya akan wannan. Don haka babu fa'ida kenan game da fadarsa da ya ce in masu azumi su kadai za su shiga, in sun shiga za a kulle wannan kofa, ba wanda zai biyo ta kofar ko da ya cancanci shiga aljanna. Kaga wannan yana nuna masu azumi su suke da daraja madaukakiya a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan hadisi za ka iya sanya shi a layi na farko game da hadisan da suke tabbatar da wato fadala ta azumi. Duk da cewa a dukkan hadisan da suke nuna matsayin azumi babu kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, wanda Ubangiji ta'ala yake fada cewa dukkan aikin da dan adam yayi, aiki wanda yake kyakkyawa, za a linka masa ɗaya sai an linka shi goma, sai yace illa siyam ko kuma illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sai dai azumi Ubangiji ta'ala yace nawa ne, ni na dauki nauyin sakauta ma bawa na game da azumi. Duk a hadisan da suka zo dangane da fadala ta azumi babu sama da wannan hadisi. To dan haka irin waɗannan zaka iya biyo baya da su, da irin hadisin cewa babu bawan da zai azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah, face sai Ubangiji ta'ala ya nisanta tsakanin fuskar sa da wuta tafiya shekara 70. Na'am. Wai misali mutumin da aka kai shi ƙauye yana karantarwa a matsayin shi na mushi, yakan zo gari yayi wasu kwanuka, idan ya dawo gari kasarin sallah zai yi ko kuma cika sallah zai yi. Idan iyalin shi a can ƙauyen suke, idan ya zo gari abinda zai yi kasarin sallah zai yi, domin can ne gida, nan bulaguro ne ya zo. Amma in iyalin shi a nan suke, to can ƙauyen da ya je bulaguro ne ya yi. An gane ko? Idan kamar misali wanda yake dawowa ne duk sati ɗaya ko duk sati biyu, to zai ci gaba da yin kasarin sallah a can ƙauyen, ran da ya dawo gida kuma sai ya cika sallah. Amma in dai iyalin shi a can suke, to can shi ne gida, kenan nan bulaguro ne. In kuma misali ba shi da iyali, ba shi da mata, ba shi da ‘ya’ya, uwayen shi a nan suke, kenan nan nan ne gida, can bulaguro ne ya yi. Don haka in bulaguron ba zai wuce kwana 20 ba kasarin sallah zai yi, amma in ya wuce kwana 20 cika sallah zai yi. Na'am.
Kamar yanzu mu ɗalibi da muke tafiya a makaranta, kamar kuma a shi ƙarfe da ya cika goma ko da kwata, mutum idan ya zuma wasu haka kamar ya gama na sabon zai iya haɗe da baya da kuma shi ya zai iya kwace.
Shi abin da muke so mu sani, wankan Juma'a lokacin sa na shiga da zaran alfijir ya keto a safiyar Juma'a. An so ne mutum yayi shigaf da tafiya masallacin Juma'a, domin hikima anan dan mutum ya gusar da dukkan wani kazanta da dukkan wani datti daga jikinsa, ya je ya shiga cikin jama'a halin yana tsaftace. Kana iya yin wanka tun da sassafe, amma a irin lokaci wanda yake na zafi, daga zaran kayi zufa dauda za ta sake tashi. Kinan kaga hikimar da aka shar'anta wankan Juma'a saboda ita ta kawo shi. Kuma dama abinda ake bukata mutum ya gusar da dukkan wata kazanta da duk wata dauda, ka je ka shiga cikin yan uwanka musulmi halin kana tsaftace. Don haka malamai suka ce an so sadar da shi, wato da zuwa Juma'a. Kana yin shi kawai baka shagala da wasu ayyuka masallaci zaka. To amma ya halatta da safi tun bayan ketowa alfijir, in kai da sunan wankan Juma'a ka bada abin da yake kanka. Kenan in ka san ba za ka samu dawowa gida domin yin wannan wanka na Juma'a, kenan lokacin da zaka fita daga gida sai kai wanka. In lokaci yayi za ka tafi, kenan in baka da arwala kai arwala. Na'am. Kamar ni? Wai kamar wasa da ake yi a al'ada na kanan miji da matar wa. Haramun ne wanda baya halatta. An gane ku? Kanan miji muharraminta ne, wannan ajnabinta ne, baya halatta ya ga wani bangare daga jikinta illa fuska da tafin hannu. Fuska da tafin hannu kadai, shi kadai ne Allah ya halitta masa zai iya kalla kamar yadda zai iya kallon na kowace, shi ma kuma ba da nihin shahawa ba. Amma maganar wani wasanni tsakaninsu wannan haramun ne bai taso ba. Baya halatta. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi dangane da wato dan uwan miji da yake shiga wajen matar dan uwansa, shine ake kira da alhamu. Manzon Allah sai yake cewa alhamu al-maut. Wanda dangane da wannan kalima sai da malamai suka yi tafsirin ta ya kai kusan 10, kamar yadda yake cikin wannan al-ilam bi fawaidi umdatil ahkam na Ibn al-Mulakkin. Magana wadda take mafi kusa kasancewar, wasu malamai suka ce abinda manzon Allah yake nihi da cewa alhamu al-maut, shi dan uwan miji ai ba komai ba ya tsare tsakanin shi da auren wannan mata illa mutuwar dan uwan shi kawai. In ma kasancewar yana mutuwa kaga ya halatta ya aure ta, ko kuma in ya sake ta ya halatta ya aure ta, ko kuma abinda ake nihi da mutuwa anan ita ce mutuwar addini. Domin kasancewar ba da dama ya ringa shiga wajen ta har su ringa wani wasanni, zai kai su zuwa ketare doka ta Ubangiji subhanahu wataala. Domin ka'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana namiji ba zai taba kadaita da matar da ba muharramarsa ba face shaydani sai ya kasance shine na uku. Zai yi ta kai kawo domin raya musu aiki wanda yake na alfasha. Dan haka ko kasancewar keta dokar Allah subhanahu wataala wannan mutuwa ce a cikin addini. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, muna dai cikin kitabu jaza'il sa'id. Mun tsaya karshen wato babi na 10, baban da ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa yaki baya halatta a birnin Makka. Babun la yahillu al-qitalu bi Makka, cewa yaki baya halatta a birnin Makka. Wanda mun wuce da hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wanda shine hadisin da malam ya shigo da shi a karkashin baban, wanda yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a ranar da ya ci Makka da yaki. Manzon Allah yace la hijrata walakin shahadun waniya. Manzon Allah yace daga yau ba maganar wato kaura daga birnin Makka zuwa Madina, amma a bisa fuska wadda take ta tilas. An gane ku? Daga ran da aka ci Makka da yaki, wajabcin kaurace ma Makka a koma Madina ya sauka. Iya hijira a wannan lokaci ta komo matsayin mustahabi. An so ne mutum ya koma Madina ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma a farkon musulunci, kafin a ci Makka da yaki, duk wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama dole ya kaura daga Makka ya koma Madina. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rarauka ga waɗanda suna da damar yin hijira suka ke yin hijira. Ubangiji ta'ala ke cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ubangiji ta'ala ke faɗa lalle waɗanda mala'ikun Allah ke karɓar rayukansu, an gane ku, zalimi anfusihim, waɗanda halin suna masu zaluntar kawunansu shine dangane da ƙin yin hijira zuwa Madina bayan sun musulunta kuma babu uzurin da ya gitta musu. Qalu fima kuntum, mala'ikun Allah sai su faɗa musu domin yi musu Allah wadai, cikin wace jama'a kuwa kasance, shin kuna tare da muminai ko kuna tare da kafirai? Qalu fima kuntum, qalu sai su faɗa ma mala'iku halin suna masu bada hamzari, sai su ce kunna mustada'afina fil ard, ai mun kasance ne ababen raunanawa a ƙasar Makka, ba mu da damar da zamu iya fita mu tafi Madina. Sai su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, shin yanzu kasar Allah bata zamanto ba mayalwaciya da za ku ƙaura zuwa gare ta? Ai Allah bai sanya muku kunci a cikin addininku, in har ba ku iya gudanar da addininku a wannan ƙasa ta Makka, to kasar Allah faɗi gare ta, in ma ba Madinar ba ku ƙaura ku je inda za ku samu sakewa, kamar yadda musulmin farko suka koma Habasha. Ubangiji ta'ala sai ce fa ulaika ma'awahum jahannam, waɗannan waɗanda suke da halin yin hijira suka ƙi yin hijira, Ubangiji ta'ala ya ce makomarsu ita ce wutar jahannama, wa sa'at masira, kuma tir da makoma a ce jahannama ita ce makomar mutum, ko kuma jahannama ta yi muni a ce ita ce makomar mutum. Kaga ka'ida malamai suka ce azaba ba ta kasancewa sai a kan barin abin da yake dole, saboda yin hijira wajibi ne a farkon musulunci, don haka da suka ƙi ba uzurin da ya gitta musu Allah ya tanada musu wutar jahannama. Don haka wannan kashidi da barazana har yau yana nan, kuma sai ya dangana da alkiyama. Duk musulmin da ya musulunta a ƙasar da ba zai iya sakewa ba ya gudanar da addinin shi, to dole ne ya kaure ya koma kasar da zai sake ya gudanar da addininsa. In har yake kaura to ya saba ma Allah, ya saba ma manzansa, wannan kashidi na cewa makomar shi wutar jahannama tana nan. Dan haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke zubar da aikin bawa, mutum ya musulunta a inda baya iya sakewa ya gudanar da addinin shi kuma yake yin hijira, wannan yana daga cikin abubuwan da ke zubar da aiki. Hadisi ne sahihi, duk musulmin da ya musulunta bai ya iya sakewa a ƙasar su ya gudanar da addinin shi, to dole ya yi hijira. In ya ƙi yin hijira, to wannan ƙin yin hijira yana daga cikin abin da zai zubar masa aikin sa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine Ubangiji ta'ala sai ya toge sai ya ce illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i, sai dai waɗanda suke ababen raunanawa, wato na mazaje, kamar waɗanda suke dattawa da waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda suke kamar makafi da guragu da sauransu, wannan sa'i da mata, wal wilidani da ƙanƙanan yara, la yastabi'una hilatan, waɗanda ba sa iya wani wayo da dubara yanda za su iya sacewa su fita daga cikin birnin Makka ba tare da an san fitarsu ba, wala yahtaduna sabila, kuma ba sa iya shiryuwa ga hanya su kai kansu zuwa Madina. Ubangiji ta'ala ya ce wannan ga fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum, waɗannan tabbas Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai musu rangwame, wa kana Allahu afuwan ghafura, domin Ubangiji ta'ala mai matukar rangwame ne ga bayinsa, kuma majikai ne game da bayinsa mu'mini, afuwan wato mai rangwame ne game da bayinsa akan abin da ba su da iko, sannan kuma mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba game da laifin da yake. To dan haka shine anan yace la hijrata, ba maganar hijira, kenan wajabcin hijira ya sauka, walakin jihadun waniya, ya ce sani dai abin da ya rage manzon Allah ya ce shi ne jihadi, wato da kyautata niyya. Don haka wato al-Imamu Nawawi ya fassara shi ay la hijrata min Makka li annaha sarat darul Islam, ba maganar hijira daga Makka domin ta zama gari wanda yake na musulunci. Sai ya ce walakin jihadun waniya, sani dai abin da ya rage akan mu'minai wato shine jihadi. An gane ko? Ba da iya kokari ka sadaukantar da rayuwarka da dukiyarka domin ɗaukaka addinin Allah, waniya kuma da kyautata niyya. In za ka yi jihadi ya zamanto ka yi shi ne fi sabilillahi domin ɗaukaka addinin Allah, ba don ƙabilanci ba, ba don kwaɗayin ganima ba, ba don ɗangaranci ba cewa garinmu ne in kare garinmu, sai dai in garin naku daula ce ta musulunci, to wannan za ka iya yaƙi domin ka kare ƙasarku a matsayin tana daula ta musulunci. Sai ya ce wa izastum firtum, manzon Allah ya ce in an nemi ku fito fagen daga, fanfiru wato kai tsaye ku fita, idan shugaba ya buga tambarin yaƙi ya yi shaida cewa jama'a ku fito, to anan ya zama tilas a kanka wato ka fita. Fa inna hadha baladun, manzon Allah ya ce lalle wannan gari na Makka, manzon Allah ya ce gari ne haramallahu yawma khalaqa as-samawati wal ard, Allah ya maida shi harami ne tun a ranar da ya halicci sammai da ƙasai. Wa huwa haramu bi hurmatillahi ila yawmil qiyama, Makka manzon Allah ya ce wato harami ce da alhurma ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba ta har izuwa kiyama. An gane ku? Wannan alhurma da Allah ya ba Makka tun a ran da ya halicci sammai da ƙasai, to wannan alhurma tana nan za ta dure har izuwa kiyama. Sai ya ce wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, manzon Allah ya ce kusan da cewa wato yaki bai halitta ba wato ga mutum ɗaya gabani na, ba wanda Allah ya halitta masa yaki a birnin Makka wato gabani na. Sai ya ce kuma wa lam yahillali illa sa'atan min nahar, nima manzon Allah ya ce kusan da cewa bai halitta ba in yaki a birnin Makka kawai sai wata ɗan sa'a ce a cikin yini Allah ya halitta mu. Yace wa lam yahillali, ni ma bai halatta ba gare ni illa sa'atan min nahar, sai wata sa'a kawai daga cikin yini, shine daga hudowar rana zuwa la'asar Allah ya halitta ma manzon sa shiga Makka da yaki a shekara ta tafsir. An gane shi ma kadai ne abun bai kai ni ba, sa'a ce wani yanki ne daga cikin yini. Sai yace fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama, yaki haramun ne da haramtawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙasar Makka har izuwa kiyama. In dai garin Makka ne, to Allah ya haramta yaki har izuwa kiyama. Shi kadai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba dama a wannan yanki na yini. Ubangiji ta'ala ya ce masa wa anta hillun bi hadhal balad, kai ya halatta kai yaki a wannan gari na Makka. Don haka malamai suka ce hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi kadai Allah yake banta wato da game da shiga Makka da yaki. Shi ma ba don komai ba, domin mutanen Makka sun wuce gona da iri, sun kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun fitar da muminai daga birnin Makka, wanda muminai ku su suka fi kowa cancanta game da ɗakin Allah mai alfurma. Sannan abu na uku kuma suka hana muminai shigowa Makka domin yin ibada, humul ladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram, ga kafircin da suke, sannan kuma ga hana muminai shigowa birnin Makka, sannan kuma ga yadda fitar da muminai da suke daga birnin Makka. Wannan abubuwa uku da suka hada, don haka Allah sai ya halitta ma manzonsa wani yanki na yini yakan iya shiga Makka da yaki, saboda kafircin nasu ya kai matuka, sun cancanta wato a yake su. Don haka shi Abu Shuraih a wancan hadisi da ya gabata haka ya fahimta cewa hususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kadai Allah yake banta, kamar yadda shi manzon Allah ya ce Makka bata halatta ba wato ga wani na gabani na, ba wanda Allah ya halatta masa yake a birnin Makka kafin Allah ya turo ni. Haka yace ni ma kuma sa'a wani yanki ne daga cikin yini Allah ya halatta mu. A wata riwaya sai manzon Allah yake fada, yake cewa wala tahillu li ahadin ba'di, haka bata halatta ga wani bayana har izuwa kiyama. Don haka maganar shi wato Amr ibn Sa'id da yace ma Abu Shuraih, yace ni nafi ka fahimtar wannan hadisi, fahimtar shi fahimta ce ta kuskure. manzon Allah shi kadai Allah ya halitta ma, don haka ba wanda Allah ya halitta masa ya shiga Makka da yaki har zuwa kiyama. Manzon Allah yace la yu'badu shawkuhu, ba a saran wato kayarta, wala yunafaru saiduhu, kuma ba a kurar wato farauta ko zomo ko barewa ko menene, ko da ya zo ya hau kanka ba maganar ka kure shi. Bayani ya gabata, tantabara ce ta yi ma Umar kashi. Umar ya daga kai ya daga hannu da ta tashi ta je ta sauka akan wani suro, wani kwari ya zo wata mucijiya ta cinye ta. Umar sai da ya bada rago a matsayin wannan tantabara da ya wani, don haka ko kanka ta hau bai halatta ka kure ta. Kamar yadda manzon Allah ya ce wala yunafaru saiduhu, sai ce wala yantaqiqu luqatahu illa man arrafaha, ba wanda zai tsinci tsuntuwa ta harami sai dai wanda zai yi cigiya. In ka san ba za ka yi cigiya ba, to kar ka dauka. In kana tsoron wannan kudade su tuzarta, sai ka tsaya. Idan wani ya zo wucewa ka nuna masa, shi in ya iya dauka ya dauka ya cigaba da cigiya. Sai ce wala yuqtala khalaha, kuma ba a yankar ciyawarta. Khala ita ce ciyawa wadda take danya, don haka wasu malamai suka kayyade danyar ciyawa ya halatta, wannan busassa ya halatta amma banda tsanwa. Don haka akwai riwaya wadda yake cewa wala yuhtashu hashishuha, ba a yin ciyawa. In aka ce hashishi, wannan ya hada ciyawa danya da wadda take busassa, don haka ko busassar ciyawa ce ba a yi, baka je baka yi ciyawa a cikin harami. Don haka wasu malamai suka ce min babu aula, dabbobi ma ba za ka saka su ba su yi kiyo. An gane sai dai in dabba ita da kanta ta je ta fada, amma naka saka dabbobinka su yi kiwo bai yada cewa. Al-Abbas ibn Abdul Muqaddis sai ce ya Rasulullah illa al-izkir, yace ya manzon Allah amma banda tsauri. Fa innahu liqainihim wa libuyutihim, yace ya Rasulullah domin makiran mu suna amfani da shi, ma'ana akan sanya shi cikin wuta a matsayin gawayi a ringa zuga. Wani buyutihim, kuma suna toshe dakuna in sun yi bukka kenan, irin wannan tsaga ta tsakanin zana da zana ana toshewa da wannan. Ko kuma in an gina daki maimakon yanda ake sanya zana a jera itace, to wannan itaciya ganye na tsauri shine suke sawa. Haka kuma suna toshe kaburra kamar yanda yake cikin wata riwaya. Qala sai manzon Allah yace illa al-izkir, yace banda tsauri, wannan shi ya halatta akan iya cira. Zamu tashi babi na gaba. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الحجامة للمحرم. وكوابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة أنه قال أمر وابن دينار أول شيء سمعت أطاء أن يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول حدثني طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما فقلت لعله سمعه منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بهينة رضي الله عنه أنه قال اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلهي جمل في وسط رأسه. الإمام البخاري الله يجي كنسا كي فدا شوا باب الهجامة للمحرم. واتوانن بابيني واندكي بياني دنغني دا أبن دي زودة بمنزان الله صلى الله عليه وسلم نحلتشي ينكهو غمي حرمي. مغنر شوا حلتشي ينكهو غمي حرمي يا حد فسكاني shi ne yankahon wanzami da shi wanda ake ma gaba ɗayan su ya halatta, kamar yanda bayani zai zo gaba. Duk da cewa malin ya bar kofa a buɗe da yace babu hijamati lil muhrim, shin ya halatta ko bai halatta ba mutumin da yake dauke da harami ya sanya ai masa kaho, ko kuma wanzami wanda yake dauke da harami ya halatta ya ma wani kaho? Shine anan malam sai ya shigo da asar na ibnu umar shine yace wa kawabnu umar ibnahu wa huwa mubri wato abdullahi dan umar yama dansa wato kahu halin yana dauke wannan yama dansa sakiya wato halin yana dauke da harali wannan dana sa wanda ya masa sakiya shine waqid ibnu abdullahi ibnu umar a wannan lokaci kuma suna kan hanyar tafiya makka yaron bashi da lafiya abdullahi dan umar wato ya masa sakiya lafazin kawa min alkayyi ne idan aka ce alkayyu shine lalas in ma ka ce wa kawabnu umar radiyallahu anhuma ibnahu wa huwa mubri kinan ya ma dansa lalas ko ka ce ya masa sakiya lokacin da yana dauke da harini lafazin wa huwa mubri jumla ce haliya ta udu ibn umar ma'ana shi abdullahi dan umar halin yana dauke da harini ya ma dansa sakiya kuma dan shi ma yana dauke da harini to dan haka anan kenan na nuna mana fuska biyu kenan shi wanzamin ya halatta yayi koda yana dauke da harami kuma shi ma wanda ba shi da lafiya ya halatta ai masa sakiya tare da cewa babin yana bayani ne game da wato yin kafu ga mai dauke da harami to amma nan sai shigo da asarkin da iya abin da yake nuna wa yin sakiya saboda da sakiya da kafu duka sun yi tarayya abin da suka yi tarayya shine magani an gane ko abinda suka yi fuskar da suka yi tarayya a cikin ta shine magani sakiya ana yin ta ne domin magani ita ma hijama kahu ana yin shi ne saboda magani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa waraka da izinin Allah ana samun ta a cikin abubuwa uku farko manzon Allah sai ya ce alkayyu shine sakiya don haka larabawa suke cewa sakiya karshen magani wanda da izinin Allah duk rashin lafiyar da ta gagara to a ƙarshe in dai an yi sakiya da izinin Allah a samu waraka abu na biyu shine al-hijama yin kaho manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa akwai samun waraka da izinin Allah na uku wato shine shan zuma to shine anan sai ya ce waye ta dawa malam ya kun fihi dai wato mai harami yakan iya yin magani da duk abin da yake na magani matukar babu turare a cikin sa an gane ku in dai babu kamshin turare a cikin sa to duk wani nau'i na magani ya halatta mutumin da yake dauke da harami yayi don haka wannan kamar yanda ya gabata asar ne na Abdullahi dan Abbas dan karkamai da cewa waye ta dawa Ibn Umar na yin magani malam ya kun fihi dibo tambaya aka ma Abdullahi dan Abbas yace me harami yakan iya yin magani da duk wani nau'i na magani matukar babu turare a cikin sa shine malam sai ya shigo da hadisin wato Sufyan ibn Uyayna ke cewa Amr ibn Dinar ke fada masa cewa awwalu shay'in sami'tu aba an yaqul farkon abinda naji aba ibnu abi raba yana fada na hadisi an gane ko kenan farkon abinda yaji daga bakin aba na hadisi yace naji shi yana fada cewa sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhu ma naji Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yaqulu yana fada ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa muhrim wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kahu a lokacin nan yana dauke da harami kaga wannan hadisi yana nuna mana amsar wannan babi ya halatta mutumin da yake dauke da harami wato yayi kahu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kahu yana dauke da harami don haka kuma wancan hadisi na gaba zai nuna mana a wani bangare ne na jikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kahu don haka anan cai ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa muhrim wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kahu halin yana dauke da harami ita in aka ce alhijama yin kahu shine akan tsatsaga jikin mutum da wata aska sannan wanzami sai ya kafa kahu ko kuma abinda zai tsaya matsayin sa sannan sai ya kafa bakin sa ta wannan kofa ya ringa tsotso jini an gane ko ya fito daga jikin shi marar lafiya ko kuma wanda ake masa kafa da izinin Allah in dai wannan jini ya fita to za a samu waraka don haka akwai waɗanda suke da inkarin kabu suna ganin cewa ai babu wani mataccen jini a jikin dan adam jini kawai al'ada shi ce ɗabi'a shi ce inda ya baro jiki kawai shine yake sandarewa yayi baki to shari'a ta tabbatar da cewa ita yin hijama akwai samun waraka a cikin shi don haka wannan maganar ko da ma a ce ɗabi'ar jini ne in ya fito yakan canza kama yayi baki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana da yin kaho ana samun waraka a cikin sa don haka kuma yana da daidai da kaje ka bada jini duka abubuwa ne waɗanda suke da izinin Allah subhanahu wataala shi ma kaman da ake yi don a tsotso jini ne daga jikin mutum to idan aka tsotso wannan jini da izinin Allah akan samu lafiya sai yace sannan sai na ji wato aba na faɗa cewa haddathani qawusun an ibni abbas wato qawus kaisani al-yamani wato ya bani labari daga abdullahi dan abbas fa qultu sai na faɗa sai na ce la'allahu sami'ahu minhuma mai yiwa shi Amr ibn Dinar ko kuma mai yiwa shi Aba ibn Abi Rabah ya ji hadisin ne daga wajen gaba daya an gane ko a wato shi Amr kenan mai yiwa shi Amr mai yiwa shi Amr kenan ya ji hadisin ta hanyar Ada sannan kuma ya ji hadisin ta hanyar wato Dawus kamar yanda kasancewar hadisin ya zo ta wata hanya ta daban wanda kasancewar Sufyan ibn Uyayna yake cewa Amr ya ba mu labarin hadisi daga Aqa ibn Abi Rabah yake cewa farkon abin da yake cewa naji Abdullahi dan Abbas na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho lokacin yana dauke da harami sannan kuma Amr sai ya saki rawaito mana hadisin ta hanyar Dawus an gane ko daga Dawus sannan daga Abdullahi dan Abbas maimakon waccan hanya ta farko Amr cai daga Aba daga Abdullahi dan Abbas da ya gaya mana waccan hanya kuma wani lokaci sai ya saki rawaito mana kuma ta hanyar Dawus daga Abdullahi dan Abbas shine Amr yake cewa an gane ko shi wannan kin Sufyan sai yake cewa fa qultu li Amr sai na faɗa ga Amr ibn Dinar nace inna ma kunta haddathtana an aqa yaya zaka yi haka malan ka gaya mana wannan hadisi fa ta hanyar ada ne daga Abdullahi dan Abbas kada sai yace uskuti ya sabi lam aqli yace yaro ja bakinka ka kame yace ba kuskure bane an gane ko ce sai yace kilahu ma haddathani kowanne ɗaya daga cikin su ya bani labarin wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas kenan da Aba da Dawus gaba ɗayan su Amr ibn Dinar ya ji hadisin ta hanyar su daga Abdullahi dan Abbas dan haka shine anan a wannan riwaya kenan sai yake cewa kuma sami'tuhu yaqulu sannan sai na ji shi wani lokaci yana faɗa haddathani Dawus shi Amr din kenan Ibn Dinar yana cewa haddathani Dawus an Ibn Abbas maimakon waccan hanya ce yayi awwalu shay'in sami'tu aba haka shi Amr ya faɗa shi kuma ada yana cewa sami'tu Ibn Abbas dan haka a wannan sai yace fa qultu la'allahu sami'ahu minkum me yiwa ya ji hadisin ta hanyar su ne gaba ɗaya kenan ba kuskure bane wannan kuma tabbas ne domin ya tabbatar masa cewa gaba ɗaya malaman sa ne kenan ada ya bashi labarin hadisin haka kuma Dawus shi ma ya bashi labarin hadisin ta hanyar Abdullahi dan Abbas don haka dai a takaice abin da yake karantarwa shine halaccin yin kenan kaho ga wanda yake dauke da harami ya halatta yi kaho kuma ya halatta wanzamin da sana'a shi ce yana dauke da harami ya ma wanda ya bukaci ai masa kamar yanda wannan hanya ta biyu Abdullahi wato Ibn Buhaina shine yace an Ibn Buhaina Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa huwa muhrim bi lahayi jamalin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kaho lokacin nan yana dauke da harami kenan wa huwa muhrim jumla ce hadiya halin manzon Allah yana dauke da harami yayi kaho bi lahayi jamal wato a wani wuri da ake kiran shi da lahayi jamal an gane ku wuri ne wanda yake kan hanyar makka fi wasadi rasi kuma manzon Allah yayi kafan ne wato a tsakiyar kansa tsakiyar kai shine wato kan kokuwar kai kenan a can kenan tsakanin nan anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kafan kenan ba daidai madiga ba domin malamai suna fadar cewa yin kaho a daidai madiga wannan yana janyo ma mutun raunin gani mutun yakan makauci amma a nan tsakiyar kai ma'ana can wajen kiyashi ana iya ma wato mutun kaho kamar yanda anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kaho to dan haka kasancewar dangane da mas'alar shi yin kaho ga wanda yake dauke da harami wato wasu daga cikin malamai suna ganin in har mutun ya bukatu zuwa yin kaho kasancewar kenan yana da rashin lafiya wanda yana da bukatar ayi masa wanda kuma ba yanda za a yi ayi masa wannan kaho dole sai an aske gashi kamar a kansa to kasancewar haka ya halatta ayi masa kahon amma ya san da cewa sai ya ba da fidiya domin aske wannan gashi da yayi domin ubangiji ta'ala ya faɗa faman kana minkum maridan aw bihi adam min rasihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk amma in ya zamanto mutum bai bukatu ba zuwa yin kahon kawai haka ne kana shahawar ayi maka to in har yin kahon nan zai bukatu zuwa aske gashi kenan za a yi maka akai to wannan haramun ne bai ya halatta ka bari har lokacin da ka sauke harami in ya so a maka domin babu larura da tafakar da kai zuwa yin kahon amma in ya zamanto kasancewar inda za a maka kahon ba maganar a aske gashi to wannan ya halatta sawa'an ka bukatu ayi maka ko baka bukatu ba ayi maka don haka dai anan abinda muke so mu gane in har an aske gashi mutun ya bukatu ayi masa to wannan sai ya ba da fidiya wannan fidiya kar mu manta ya gabata shine in ma mutun ya yanka rago ko ya ciyar da miskini shida ko wani miskini ka bashi mudu biyu ko kuma wato mutun ya yi azumi an gane ko shine wato azumi uku kamar yanda bayani ya gabata ko kai azumi uku ko ka ciyar da miskini shida ko wani miskini a bashi mudu biyu kenan tiya uku ko kuma mutun ya yanka rago shine sakamakon wannan kaho da aka masa kahon da ya bukatu zuwa aske gashi amma in ba maganar aske gashi to wannan ya halatta kuma babu maganar wata fidiya don haka akan karkashin wannan hadisi ne malamai suka kafa hujja akan halaccin wato shine kenan bugun jini da za a ma mutum a tsatsaga jikinsa jini ya fita kamar targade da sauransu ko yin kaho da matse dukkan wani kamar misali kurji da yayi ruwa da sauransu da yanke wata jijiya da irin yanda likita zai fasa jikin mutum ya fitar da wata wannan cuta da sauransu karkashin wannan hadisi shine ya halatta tsaga jikin dan adam idan akwai rashin lafiya a fitar da wannan cuta kowane irin nau'i in dai na magani ne za a iya tsaga jikin shi a yi masa koda ya kai wato za a yanke wata gaba ko wata jijiya a jikinsa kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka tsatsaga jikinsa aka kafa kaho aka tsotso jini shine ake kira da hijama babu tazwijil muhrim قال حدثنا ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الاوزاعي هو عمرو بن عبد الله قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato auratarsuwa ta mai harami wanda yake dauke da harami haji ko umra shin zai iya yin aure ko kuma zai iya auratarsuwa a takaice shine zamu ga menene amsar wannan tambaya babu tazwijil muhrim kenan aurar da wanda yake dauke da harami in ma a daura masa aure ko kuma shi ya daura ma wani aure sawa'an namiji ko mace shine anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maimuna ya auri matarsa ita ce maimuna bintul haris wa huwa muhrim wato halin yana dauke da harami wannan shine abin da ya shahara ga Abdullahi dan Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aure maimuna wato yana dauke da harami ita kuma khala ce ta Abdullahi dan Abbas ma'ana yar uwar mahaifiyar shi ce kuma haka ya inganta daga Aisha da Abu Huraira, Allah ya kara musu yadda, su ma sun tafi akan cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Maimuna yana dauke da harami. Illa kasancewar kamar yadda Hausawa suke fada, waka a bakin mai ita tafi dadi. Ita Maimuna a karan kanta tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ni hadin baya dauke da harami. Kuma haka Abu Rafi, wanda maulani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shine jakada tsakanin ita Maimuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ya ringa kai kawo yaje ya kai mata sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan ta bashi sako ya kama manzon Allah. Shi ma abin da ya tabbatar manzon Allah ya auri Maimuna halin baya dauke da harami. To dan haka kuma akwai hadisi sahihi a cikin Muslim wanda yake cewa la yankihul muhrim wa la yunki, wanda yake dauke da harami manzon Allah yace ba zai yi aure ba, kuma shi ma ba zai aurar da wata ba. An gane shi ba zai yi aure ba a karan kanshi, kuma ba zai aurar da wata ba, duk mutumin da yake dauke da harami. To dan haka dai a takaice malaman iya abinda suka rinjayar bayya halatta mutumin da yake dauke da harami, wato yayi aure ko kuma ya daura ma wani aure, wannan bayya halatta. Dan haka kasancewar wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, wanda shi ya tafi akan haka, wasu malamai suna ganin waqi'a ce wadda take ainiya, kasancewar ya ke banta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa malamai sun ba da amsar cewa wannan babu dalilin da yake nuna cewa khususiya ce, saboda anan ita gaya ta faɗa cewa manzon Allah baya dauke da harami. Sannan kuma gashi Abu Rafi shi ma ya faɗa ya ce manzon Allah ya auri Maimuna halin baya dauke da harami. Kuma sannan ga fadarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mai harami ba zai yi aure ba, kuma ba zai aurar da wani. Wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ka'ida ta malamai in hani ya zo an gane ko da abin da yake sabaninsa, to hanin shi ake gabatarwa domin kar a fada cikin kuskure. Don haka dai a takaice shi malam kamar ya tafi ne kamar akan cewa ya halatta ne mai wanda yake dauke da harami yayi, kamar yanda wasu malamai akan haka suke. An gane ko irin Sa'afa, si Ikrima da malaman Kufa, su suna ganin cewa ya halatta mutumin da yake dauke da harami yayi aure. Dalilin su shine wannan hadisi, kuma suka yi kiyasi suka ce kamar yanda ya halatta mutumin da yake dauke da harami, wato ai ya halatta ya sayi kuyanga, ma'ana ya sayi baiwa, to me yasa za a hana shi aure? Don haka wannan koma da mai suka ce wato mu'ara wannan kenan, wannan kiyasi nasu ya ci karo da nassi wanda yake zahiri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nassi ne a bayyane ya nuna cewa wanda yake dauke da harami ba zai yi aure ba, kuma ba zai aurar da wata ba. An gane kenan kiyas ta sayan baiwa akan aure, wannan kiyasi ne ma al-Farid. Don haka wannan kiyasi nasu mai dashi gefe ka aje, kwata kwata baya halatta mutumin da yake dauke da harami yayi aure ko kuma ya aurar da wata, wannan haramu ne. Babu ma yunha min at-tibi lil muhrimi wal muhrima. وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا نافع هو مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبسوا القفازين. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن أسماء وابن إسحاق هو صاحب السير والمغازي في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله وابن عمر العمري ولا ورس. وكان يقول لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبسوا القفازين. وقال مالك وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تتنقب المهرمة. وتابع أبو ليس بن أبي سليم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المؤتمر عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقصت برجل مهرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسا ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل. Wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da aka hana wato mai harami namiji da mace wadda take dauke da harami wato na turare, cewa duk mutumin da yake dauke da harami hajji ko umra, namiji ko mace, haramun ne ya shafa turare a jikinsa. Don haka wannan sai ka sanya shi a cikin layin mahzuratul ihram, shafa turare sawa'an ga namiji ko mace, wannan haramun ne a lokacin da mutum ya dau harami, in ma haji ko umra. Aisha Allah ya kara mata yadda take fada, la talbasul muhrimatu sauban bi warsin aw za'fara, wato mace wadda ta dau harami ba ta sanya tufafin da aka rina shi da turare wars ko kuma za'fara, domin wars da za'faran nau'ika ne waɗanda suke na turare wanda ake rini da su, wanda kuma galibi ana samun su ne a ƙasar Yaman wanda suke rina kaya da su. To don haka kaya ne wanda aka sani na mata, sanya rinannan kaya abu ne wanda yake sananne, kaya ne na mata a wancan lokaci. To don haka anan Aisha take cewa mace ba za ta sanya tufafin da aka rina shi da turare wars ko za'faran, an gane ko, amma wace mace, mace wadda take dauke da harami, don haka ta kayyade la talbasul muhrima, kenan mace wadda take mai harami ba za ta sanya tufafin da aka rina shi da turare alwars ko kuma za'fara, domin haramun ne kenan wanda yake dauke da harami ya shafa turare a jikinsa. Wanda bayani ya gabata, lokacin da mutum zai dau harami, lokacin da yayi wanka na daukan harami, kafin ya dau harami a lokacin ne yake shafa turare a jikinsa, ya shafe jikinsa da turare, kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai dau harami na shafe shi da turare na almuski, kuma har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau harami tace ina ganin abun turaren almuski, ma'ana a raba-raban gashin shi akai, tace lokaci na biyu da na shafe shi da turare lokacin da ya sauke harami kenan, ran 10 ga wata da yazo yayi jifa ya sauke hada ya sai aski, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka, Aisha ta koma shafa masa turare wanda yake na almuski. Dan haka kenan anan na nuna mana idan mutum zai dau harami, idan yayi wanka ana bukatar ya shafe jikinsa da turare, amma bayan ya dau harami haramu ne ya shafa turare sawa'an namiji ne ko mace. Shine anan malam ya shigo mana da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa wani mutum ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah ma za ta amuruna an nalbasa min asiyabi fil ihram, yace ya rasulullah menene zaka umarce mu musanya na tufafi lokacin da muke dauke da harami, ma'ana wani tufafi ne ya dace mu sanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yace da shi la talbasul qamisa, manzon Allah yace in dai kun dau harami, manzon Allah yace kar ku saki kisafika, la anan nahiya ce la talbasul qamisa, manzon Allah yace kar ku sanya riga, wala sarawilat, manzon Allah yace kuma kar ku sanya wando, wala al'ama'ima, kar ku sanya rawani, wala al-baranisa, manzo Allah yace kar ku sanya nau'in riga wanda ake kiranta burnus, burnus ita ce irin rigar wato mutanen Morocco wanda a jikinta akwai hula, an gane ni ko doguwar jallabiya wanda take da hula a jiki, ita ce ake kiranta burnus, jam'in ta shine baranis, kamar yanda ama'im jam'i ne na imama, sarawilat wato jam'i ne na wato sarawil, domin suka ce jam'ul jam ne, in kace sirwal kenan sai ka masa jam'i sarawil, in za ka yi jam'ul jam' sai ka ce sarawilat, shi ne sai manzon Allah ya zano masa ya ce la talbasul qamisa, ya ce kar ku sanya riga, wala sarawilat kar ku sanya wando, wala al'ama'ima kuma kar ku sanya rawani, wala al-baranis kar ku sanya wato duguwar riga wadda take mai hula kenan, ita ce burnus. Sai ya ce illa an yakuna ahadun laysat lahuna ala, manzo Allah ya ce sai dai idan mutum ba shi da takalman da zai sanya, ma'ana dan soso, fayyal basul khuffai, manzo Allah ya ce ya sanya khuffinsa, wal yaqta asfala min al-ka'bayn, amma ya yanke khuffin kasa da idan sa. An gane ko? Idan ba ka da takalmi kafa waje dan soso da zaka sa, sai takalmi kafa ciki ko kuma khuffi ne, wanda mun san khuffi cewa susiti ne wanda yake na fata, to abinda zaka yi sai ka yanke shi kenan kasa da idan sau, idan saukin ka ya zamanto a waje. In baka samu ba takalma dan soso da zaka sa, manzo Allah ya ce in kana da khuffi yanke kasa da idan sau, in ya so sai ka sanya shi. Anan shi sahabin ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abinda ya dace mutumin da yake dauke da harami ya sanya na tufafi. To ka'ida malamai suka ce abubuwan da Allah ya halitta ma bayinsa sun lullunka abinda Allah ya haramta, inda a ce zana masa za a yi, ya halatta kasa kaza, ya halatta kasa kaza, ya halatta kasa kaza, abin ba za a iya zanawa ba, abin zai dau lokaci mai tsawo. To amma a takaice sai manzon Allah ya nuna masa abinda baya halatta a sa, don haka kenan shi yana tambayar a gaya masa me ya dace me harami ya sanya na tufafi, manzon Allah sai ya gaya masa abinda bai dace ba a sa, domin abinda bai dace ban shine dan kadan, abinda ya dace a sa bayyana safuwa. Don haka sai ya ce la talbasul qamisa, kar ku sanya riga, wala sarawilat ko wando, wala al'ama'ima ko rawani, sai ya ce wala baranis ko rigar da ake kiranta burnus. Sai manzon Allah ya kara masa fatawa akan wannan ya ce sai dai mutumin da wato bai samu takalman da zai sanya kafa waje, manzon Allah ya ce falyal basul khuffaini, yakan iya sanya khuffinsa, wali yaqba, wali yaqba asfala min al-ka'bayn, kenan ya yanke khuffin kasa da idan sau, ya zamanto idan saukin sa a waje. Sai ya ce wala talbasu shay'an massahu za'faranun wala al-wars, manzo Allah ya ce kuma kar ku sanya tufafin da wato turare za'faran ko wars wato ya shafe shi, kenan duk tufafin da aka sanya masa turaren za'faran ko wars wannan baya halatta kusa, amma kar mu kayyade akan wannan nau'ika guda biyu, dukkan wani nau'i na turare ya shiga. An gane ko? Wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da su, domin da su ne ake amfani mafi yawa a wannan lokaci. Sai ya ce wala tantaki bil mar'a al muhrima, mace wadda take mai harami, manzon Allah ya ce ba za ta sanya niqabi ba. In aka ce niqabi wato shine wani dan mayafi da mace take sanyawa a fuskarta ta rufe sai dai idanu kadai za ta huddo. Shine yace wala tantaki bil mar'atul muhrima, wato mace wadda take dauke da harami, manzon Allah yace ba za ta sanya niqabi ba. Wala talbasul quffazai, manzon Allah yace kuma ba za ta sanya safar hannu, domin galibi mata a wannan lokaci sukan sanya safar hannu idan suna nihin yin wani aikace aikace, domin yana hana kanta. An gane ku? Domin duk wanda yake yawan aiki da hannunsa, aiki kuma musamman wanda yake na wahala, to mafi yawa in ma hannu yayi kanta ko kuma fata ta yi tauri, to galibi su kuma sana'ar su mata a wannan lokaci shine nada zare, saka zare. To mafi yawa in za su saka zare suna sanya wato wannan safa ta hannu. Shine manzo Allah sai ya ce wala talbasul quffazai, yace mace ba za ta sanya safar hannu, shine kenan gam. Taba Abu Musa ibn Uquba wa Isma'il ibn Ibrahim ibn Uquba wa Juwayriya wa ibn Ishaq fin niqabi wal quffazai, wato waɗannan marwayata Musa ibn Uquba da Isma'il ibn Ibrahim da Juwayriya ibn Asma da wato ibn Ishaq sun ma kenan Al-Lays ibn Sa'ad mutaba'ar wato riwayar wannan hadisi. An gane ku? Kenan fin niqabi wal quffazai, wato dangane da sanya niqabi da quffazai, cewa dukkan su wannan mace ba za ta sa ba. Wa qala Ubaydullah ibn Umar, shi kuma wala al-wars, kenan a riwayarsa ya musu mutaba'a har izawwa wala warsun, a cikin kenan riwaya wadda take marfu'a ya zai daidai da su kenan anan cewa wala talbasu shay'an masahu za'faranun wala wars kenan shi Ubaydullah ibn Umar yanda suka rawaito gaba ɗaya cewa wannan hadisi ne marfu har zawwa wala wars to shi ma haka ya rawaito amma kasancewar su shi kuma Lays ibn Sa'ad yanda ya rawaito har zawwa cewa wala tantaki bil mar'atul muhrima wala talbasul qufazain to an samu Musa ibn Uqba da Isma'il ibn Ibrahim da Juwayriya ibn Asma da Muhammad ibn Ishaq gaba ɗayan su sun mai mutaba'a kinan hadisi ne marfu'i fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa zawwa fadarsa da yace wala tantaki bil mar'atul muhrima wala talbasul qufazain shine yace fin niqabi wal qufazain sai ya ce wa kana yaqulu shi Ubaydullah ibn Umar ya kasance yana fadar cewa shine ya fada yace wa kana yaqulu ibn Umar ya kasance yana fada la tantaki bil mar wana muhrima mace wadda take ta dau harami haji ko umra ba za ta sanya nikabi kenan shi abinda muke so mu gane Ubaydullah ibn Umar ya kasa hadisin kusan kashi biyu bakin fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakin walal wars an gane ko kenan sai ya ce wa kana yaqulu wato Abdullah dan Umar ya kasance yana fada kenan wannan fada ce ta Ibn Umar ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa la tantaki bil muhrima mace mai harami ba za ta sanya niqabi wala talbasul qufazain kuma ba za ta sanya safar hannu amma gaba ɗayan waɗancan da suka rawaito da waɗanda suka ma Lays wato goyen baya akan wacce riwaya ta nafi an gane ko kamar yadda shi Ubaydullah ya rawaito kenan gaba ɗaya a riwayar su sun yi mutaba'ar cewa bakin inda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta taka burki da yace wala talbasul qufazain mace ba za ta sanya safar hannu to duk da cewa akwai riwaya wadda take sariha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da haka cewa mace ba za ta sanya nikabi ba za ta sanya safar hannu idan ta dau hadami manzon Allah yace ba za ta sanya ba to Ibn Umar ya fada amma Ibn Umar ya isa yace ba a yin kaza koda ya ce ba a yin kaza to wannan hukuncin sa hukuncin hadisi ne marfu ya ji abin ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa kasancewar bai dauka fadar ya jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa marwayta yanda suke taka tsantsan bambanta maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ba nashi ba sai ya ce wa qala malik an nafi an ibn umar al-imam malik ya fada daga nafi daga ibn umar la tantaki bil muhrima la tatanaqqabi al muhrima an gane ko la tatanaqqabi al muhrima min al iftial mace wato ba za ta sanya nikabi ba malan yazo da wannan riwaya ta al imam malik domin ƙara goyen baya akan waccan fada ta Ubaydullah ibn Umar domin shi ibn Umar cai wa kana yaqulu kenan ibn Umar ya kasance yana fada la tantaqibi al muhrima wala talbasu al quffazain to haka shi ma al imam malik a cikin muwadda ya rawaito daga nafi daga ibn Umar Ibn Umar ke cewa la tatanaqqabi al-muhrima mace mai harami ba za ta sanya nikabi ba sai ya ce wa taba Abu Lays ibn Abi Sulaym wato Lays ibn Abi Sulaym ya ma al-Imam Malik mutaba'an wannan riwaya daga Nafi'i daga Ibn Umar shi ma haka ya rawaito fada ce ta Ibn Umar a takaice kaga wannan hadisi suna nuna mana cewa baya halatta macen da take dauke da harami ko namiji wato su shafa turare wannan haramu ne sannan sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa waqasat bi rajulin muhrimin naqatu faqatalathu wato wani mutum wanda yana dauke da harami taguwarsa wato ta karya masa wuya kasancewar sirmiyo waye daga kan taguwar a lokacin nan yana tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Arafa kuma aka yi katarin wurin da ya fadu wuri ne mai duwatsu taguwar wato ta take wuya faqatalathu shine yace sai ta kashe shi fa utiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka dauko shi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mace fa qala ghsiluhu manzon Allah sai ya fada yace ku je ku yi masa wanka wa kaffinuhu, manzon Allah yace ku yi masa likafani. A wata riwaya sai yace wa kaffinuhu fi saubaihi, tufafin sa biyu wanda yake dauke da su na harami, mayafi da wannan zane ku yi masa likafani da su. Sai yace wala tugaddu rasa, kuma kada ku lullube masa kai, an gane ku, kada ku rufe masa kai. Wala tuqarribuhu iba, manzon Allah yace kuma kada ku kusantar da shi ga turare, ma'ana kar ku shafa masa turare. Dan haka a wata riwaya yace wala tuhannidu, kar ku shafa masa turare. Fa innahu yub'asu yuhil, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai talbiya, yana mai fadar labbaik allahumma labbaik, abinda ake nihi da al-ihlal anan shine at-talbiya, fadar labbaik allahumma labbaik. Don haka munasabar wannan hadisi da wannan babi kasancewar anan gashi yana mace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala tuqarribu qiba, kar ku kusantar da shi da turare, kar ku shafa masa. Kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shafa turare ga wanda yake dauke da harami haramun ne. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa duk mutumin da ya mutu akan wani aiki na ibada, to zai tashi akan wannan aiki a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, tubu asuna alama matu alaihi, za a tada ku akan abin da kuka mutu akan sa. Kamar yadda a wata riwaya yake cewa ana tada bawa a ranar kiyama akan aikin da ya cika. Idan mutum ya cika akan aiki na ƙwarai, to akan wannan aiki na ƙwarai Ubangiji subhanahu wata'ala zai tada shi. Don haka anan manzon Allah ya nuna cewa fa innahu yub'asu yawmal qiyamati yuhil, a wata riwaya fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya, za a tada shi a ranar kiyama, wato yana mai fadar labbaik allahumma labbaik. Duk da cewa malaman malikiya da wasu daga cikin magabata suka ce wannan kadiya ce ta ainihi, wannan shi kadai ne za a tada a ranar kiyama, an gane ku. Duk da cewa kuma har ma wasu sun tafi akan cewa ai ihramin sa ya yanki, kasancewar domin anan wato kasancewar inda a ce ihramin sa bai yanke ba, da manzon Allah ya yi umarnin cewa a cike masa hajjinsa, an gane, a samu wani kenan yayi kokarin cike masa aikin shi na haji a rama masa. To amma magana mafi inganci wannan bai kebanta ba da wannan sahabi, duk wanda ya mutu akan wani aiki ba ma haji ba, duk aiki wanda yake na ibada, idan mutum ya mutu akan shi to haka zai tashi a ranar kiyama. Har ma in aiki ne wanda yake na banza akan shi, mutum zai tashi, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa duk mutumin da ya kunkuɗi guba ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama da gubar a hannunsa, yana mai kunkuɗa a cikin wutar jahannama. Haka mutumin da ya soka ma kansa wuka ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama da wukar yana soka ma kansa. Mutumin da ya jefo kansa daga wuri wanda yake tudu ko kan wani dutse ko wannan ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama yana mai gangarawa cikin wutar jahannama. Dan haka wannan yana nuna mana mutum yayi kokarin nacewa akan ayyuka na ƙwarai domin Allah ya masa dacin cikawa akan su. Dan haka wanda ya mutu yana azumi, a halin azumin za a tada shi. Wanda ya mutu yana haji za a tada shi yana aikin haji. Wanda ya mutu yana sallah, akan yana sallah za a tada shi a ranar kiyama. Wanda kuma mutuwa akan wani aiki na ibada alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na kyaukyawan ƙarshe. Allah ya sanya mu dace. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.